من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسألة مثال البركة مسألة عثمان ابن عفان لكينا قدقاء شكو وانا قرينا كانوا أولا يمتشي من البركة نجوماء يومنا 22 قوات جماعة الأولى هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة اليه حدود 40 دهدو wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati ali imran muna cikin ayata nawa ce
21
ayata 21 wannan kuma shine darasin mu na 21 cikin wannan sura gabanin mu shiga akwai rasuwa da aka yi mana mahaifin Malam Umar Ali wanda shine komandan hizba na wannan masallaci da kuma Alhaji Ado Ali shi ma ɗaya daga cikin ƴan agaji na wannan masallaci sannan kuma siriki ga Malam Nura Liman hadimin wannan ko ince babban hadimin wannan masallaci mahaifin waɗannan ƴan uwa namu Allah ya masa rasuwa ranar Lahadi da ta gabata kuma yi jana'izar sa na haka masa shi a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa
amin
Allah ya ji kansa da rahma
amin
Allah ya kyautata makoncin sa
amin
Allah ya gafarta masa zanuban sa
amin
Allah ya haskaka masa kabarin sa
amin
Allah ya yalwata masa shi
amin
Allah ya karbi kyawawan ayyukan sa
amin
kuran sa Allah ya yafe masa
amin
Allah ya sanya aljanna ce makomar sa
amin
Allah ya sanya kabarin sa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna
amin
Allah ya bashi jannatul firdaus
amin
abinda ya bari a baya na ƴaƴa da zuriya da jikoki Allah ya albarkace su
amin
Allah ya alkinta masa su
amin
ƴan uwa da masoya da dangi Allah ya ba su ladan hakuri da juriya
amin
duk ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya ji kansu da gafara
amin
ce su
amin
marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya
amin
su lafiya Allah ya kara musu lafiya
amin
Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani
amin
kafin har ila yau kafin mu shiga karatu za mu ɗan yi tsokaci kaɗan game da abinda dukkaninmu muka jijiya wanda ya faranta wa duk wani mumini duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama a duk faɗin Najeriya har ma da wajen Najeriya rai kowa ya kwana da farin ciki jiya da nasarar da Allah subhanahu wataala ya ba wa manzansa da mabiyansa mun ji hukuncin shari'ar Allah akan mutumin da ya dade yana cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai ya shiga hurumin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da maganganu masu munin gaske wanda ba su da dadin ji ba su da dadin hikaya kowa da kowa ya san irin abubuwan da ya rika fada ya rika kuma cewa a littattafai yake karantawa musamman ma ya ce littafin sahihul bukhari da sahih muslim wanda dukkan wani musulmi da ya tashi ya ga waɗannan littattafai a gabansa sama da shekara 1000 da rubuta waɗannan littattafai musulmin gabashin duniya da yammacin duniya da sun rungume su babu wata al'umma ta musulmi da bata rungume waɗannan littattafai ba ta mai da su littattafai wanda suke komawa gare su domin sanin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa waɗannan littattafai suka samu hidimdumu wato hidima iri-iri ta ɓangarori daban-daban tun daga lokacin da aka rubuta su kawo yau ake ta karantar da su a makarantu daban-daban ake ta musu sharhi ake fassara su zuwa yaruka iri-iri amma babu wanda ya tsin kayo wani zagi da cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsawon shekara 1000 da wani abu sai da wannan mutun ya bayyana ya rika cewa gashi a ciki an ce annabi yayi fadi gashi a ciki an ce kaza an ce kaza an ce kaza yana fadar shafi sunan littafi da shafin sa da lambar hadisin ma yace da a ciki ya karanta wanda a gaban idan duniya aka titsiye shi aka ce dauko wannan littafin da ka fadi sunan sa da shafin sa da lambar hadisin ka karanto wannan maganar a ciki wanda kowa ya gani bai iya yin haka ba ya dinga hauma hauma yana cewa ba a bashi lokaci ba hadisi 1 2 3 karanto shi mana ka nuna wannan maganar mummuna da take ciki wanda duniya duka ta ga tsaraicin sa saboda babu yadda za a iya nuna wani abu da yake kama da wannan maganar da yake fada a cikin wannan littafai saboda wannan littafai ba baki bane ba wasu sababbin littafai ne da ba a san su ba ko ake koye da su littafan sirri ne da ake koye da su shi yanzu ya bankado sirrin ya fito da su a littafai ne da man suna a hannun a gidansu ma an karanta da littafan mahaifinsa ya karanta da littafan nan almajiran mahaifinsa sun karanta har yanzu kuma ana karantarwa mallam Abubakar kuma har ya bar duniya yana karantar da Bukhari amma babu wanda ya taba jin an karanta wani hadisin da ya ambaci irin waɗannan abubuwa da yake faɗa mun yago amma kuma ya ce a cike ya gani ashe zai yiwu a ce tsawon shekara 1000 musulmi ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam sun boye zagin da ake masa a cikin littafai suna girmama littafan da ake zagin sa sai yanzu ne shi ya bayyana a filin mushe ya fahimci ana ta zagin annabi ana dura masa maganganu miyagu babu wani mai hankali da Allah ya bashi hankali ko ya yake ko dabba ne shi da zai yi da wannan to aka zo aka tsaraita shi gaban al'umma duk duniya ta gani tsawon lokacin da aka dauka ana ta bashi lokaci cewa dauko nuna babu abin da ya tayi sai harigido sai harmaga ga sai hayaniya karshe bayan an tsiraita shi aka to shikenan tunda bai tuba ba da a lokacin yayi kuka ya tuba watakila a tausaya masa ku ƙara dagewa akan cewa wasan kwaikwayo ma akai da shi sai aka nuna masa to yazo ayi wasan kwaikwayo in dai shi yake so aka kai shi kotu tsawon shekara 1 da watanni 6 ana cewa ya kare kansa inda kana cewa minti 30 bai ishe ka ba ko minti 10 bai ishe ka ba a minti 10 ai ba so dai aka bashi ba bai ishe shi ba to yanzu gashi nan tsawon shekara 1 da watanni bai iya nuna gurin ba yana nan sai na ta tirki da lauyoyinsa waɗanda suka ce za su bashi kariya amma su kansu sun ce cewa sun dauko wa kansu da alaba ga muni to jiya dai Allah subhanahu wataala ya hukunta aka yi hukuncin gaskiya na shari'ar Allah a kansa wanda kuma wannan hukuncin daman shi ne hukuncin babu wani hukunci da za a ba wannan ba alƙalin dai kawai an daga masa kafa ne dan dai a ga iya gudunsa amma wannan hukuncin a cikin ƴan awanni ma za a iya yanke shi amma dai aka kai ya ce an bashi minti 10 kadai ko awa 10 kadai aka bashi sama da wata 10 bai iya kare kanshi ba kuma bai samu wadanda za su iya bashi kariya ba saboda haka dole hukuncin Allah ya tabbata a kansa to mu ko iya dan aka tsaya ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya cire mu saboda mun san yanzu an yi masa shari'ar Allah kuma guda ɗaya ce saboda ka ko ya matsa gaba mun san ba shari'ar Allah za a masa ba ko ya matsa gaba sai dai a masa shari'ar dan adam shari'ar da ta ce babu wata alfarma ko wata daraja da annabawa suke da shi ba su da wata daraja ba su da wata kima babu wani maganar dan an soki annabin Allah ko an soki littafin Allah ko an zagi annabi ayi wani hukunci wannan shari'ar ita ce zai je wata ile ce ta kwato shi daga hannun shari'ar Allah amma ba shari'ar Allah ba shari'ar Allah an gama ta mu ne abinda muka yi imani da shi shine shari'ar Allah bayan hukuncin Allah babu wani hukunci wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah yayi hukunci babu wanda zai kuma ci garan sa saboda kai je duk inda zai je shari'ar Allah tana nan daram ba ta tashi ba mu dai a nan jihar Kano kuma muna fatan har sauran jihohi na arewa da musulmi kai har ma na kudu kai har ma kasashen makota ya zama na an rufe shafin wannan mutum babu inda zai je kuma ya sake miƙe kafa saboda haka sai dai koma cikin kogon sai ta bacci in ma ya samu kubuta kenan to sai dai ya je can wani kogon ko nan kogon namu ma na cikin garin ba zai iya kwabacci a cikin sa saboda haka kaga mu dai a wajen mu alhamdulillah an rufe wannan shafin muna kuma fatan ya zama izina ga dukkan wasu wanda zuciyarsu take saka musu su fito su rika fadar maganganu miyagu akan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ma ta raya musu su taba alfarmar manzo sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya haka tarihi ya nuna cewa Allah ba zai kyale shi ba ko ba mu tashi mun yi komai ba ko ba mu yi komai ba Allah ya ce inna kafainakal mustahzi Allah ya ce mu lalle mun isar maka masu yi maka izgili saboda Allah ya riga ya dauki wannan fadan shi zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da mu ko ba mu Allah zai yi a yau a hudu bata a masallaci na ambaci wasu misalai kadan na daga irin yadda Allah subhanahu wataala ya rika wulakanta wadanda suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin kafirai aka ce ga wani kafiri ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ukubar sa ba irin ta sauran bace kafin ya mutu sai Allah ya wulakanta shi kuma ya yi mummunar mutuwa haka tarihi ya karantar da mu tun daga kan Qurayshawa da suka kafirce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci zarafin su irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal irin su Al-Walid ibn Al-Mughira su irin su Al-As ibn Wa'il da sauransu wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shunkunya suka gaya masa miyagun maganganu baya ga kafirci to tarihi ya gaya mana cewa ba su kyakkyawan ƙarshe ba sun yi mummunar mutuwa hakanan tarihi ci gaba da gaya mana cewa dukkan wani wanda ya taba janabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshen sa baya kyau saboda karewar wulakanci kenan a sa ka gaban jama'a a ci tsaye ka a kai ka bango a kure ka kat ka kasa motsi karewar wulakanci kenan bayan ka cika duniya da cika baki yau gashi baka da ta cewa to sannan a zo a yi maka wannan hukunci duk jama'a su shaida to saboda ka ko iya nan aka tsaya wulakanci ya riga ya tabbata a riga an yi mutuwar kasko an yi mutuwar bakar tasa tarihi na kurkusa Ahmad Shakir Allah ya ji kansa da rahama
amin
a cikin littafin sa kalimatul haqq yake ba da labarin wani liman wani mai huduba a kasar su Masar mutum ne mai fasaha mai magana ya iya zance to saboda haka akan neme shi wasu lokuta a wasu masallatai idan ana da wata munasaba ta halarta wasu manya sai a neme shi ya hudubar juma'a saboda zaƙin bakin shi da kuma yadda ya iya bambadanci to aka yi dace wato makawan nan Taha Hussein an ba shi scholarship zai tafi kasar Faransa karatu sai aka kira shi a fadar gwamnati Sultan Hussein ya karrama shi saboda kasancewarsa shine farkon dalibi a Jami'atul Misriya wanda za a ba shi aka ba shi scholarship zai tafi yayi karatu aka ba shi kyauta ta girmamawa ta ƙara ƙarfin gwiwa to shine sai shi wannan Sultan Hassan yazo zai yi sallah a wani masallaci cikin masallatan Al-Qahira ana kiran shi Masjidul Madbuli sai aka kira wannan malami yazo ya huduba saboda yadda aka san shi da fasaha da iya magana da iya bambadanci tunda shi sarki zai zo zai halarci sallar Juma'a nan to da ya hawo membari cikin hudubar sa sai yake yi wa wannan basaraki wanda ya girma da Hussein wannan makaho sai yake masa kirari a cikin magana sai yake cewa ja'ahu al-a'ma fama abasa bi wajhihi wa ma tawalla
assalam
wai makaho ya zo masa shi wannan na gaban sa amma bai tunna fuska ba bai kuma juye baya ba kaga wani wake wa shagube
rasulullahi
aiki sallallahu alaihi wasallam wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakaninsa da Abdullahi ibn Ummi Maktum wani abu ne wanda yake abun akushi to amma shi wannan da yake yafi annabi a gurinsa shi bai yi haka ba makaho ya zo masa amma bai tarbuna fuskarsa ba bai kuma juye baya ba akwai mahaifin Ahmad Shakir Muhammad Shakir babban alƙalini a ƙasar Masar a lokacin yana gurin sai ya tashi ya ce jama'a bayan an gama sallar Juma'a ya ce jama'a limamin ku fa ya yi ridda kowa ya tashi ya sake sallarsa wanda duk zai taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya yi ridda za ka fita ki sallarsa ya aika wa sarakin na cewa kai ma ka sake sallarka ka yi sallah a zahar domin baka da Juma'a ya tashi ya je fada domin ya shigar da ƙara akan wannan liman shi ma kuma liman ya fusata cewa an ci mutuncinsa a bayyana jama'a an ce wa mutane su sake sallah yayin ridda shi ma ya shigar da ƙara yana neman haƙƙinsa an ci mutuncinsa shi fa bai dubi abin da ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bayyana jama'a amma shi yanzu mutuncinsa yake magana to nan dai rikici ya karke wasu manya waɗanda yake wa bambadanci a ƙasa suka sa baki suka kashe maganar to Ahmad Shakir yake cewa ƙarshen lamari wanda zai nuna maka hatsarin taɓa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ƙarshen lamari mutumin nan shi na zo wata rana kawai na ganshi a bakin masallaci a gulaƙance ana bashi ajiyar takalma yace da na ganshi na kawar da fuskata don kada ma ya ganni don ya san ni na san shi na ganshi a wulaƙance ya koma mai tsaron takalma a ƙofar masallaci wanda a da yana ji da kansa manyan mutane suna mu'amala da shi saboda bambadincinsa a yau ga yadda ya koma to Ahmad Shakir yana ba da wannan labari ne yana yi wa wani gargaɗi da shi ma yake rubutu a lokacin yana son ya taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa ga irin yadda ƙarshen duk mutumin da zai taɓa mutuncin manzo Allah yake ka duba shugaban ƙasar Faransa Macron ɗin nan ka duba irin maganganun da ya riƙa yi a baya sai ga shi malam ƴan ƙasarsa suna kwaɗa masa mari wani ya kwaɗa masa mari wata ma ta kwaɗa masa mari ina aka taɓa ganin irin wannan shugaban ƙasa ƴan ƙasarsa jinsinsa su riƙa marinsa mu mun san daga inda abin ya samu ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana rayuwa cikin wulaƙanci to haka abin zai ci gaba da tafiya dan alkawari ne na Allah kuma Allah mai cika alkawarinsa ne ya ce zai tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da dukkan waɗanda suke masa izgili to Allah ba zai fasa ba don haka duk wanda ya ce zai matso kusa da wannan layin ya ƙetare shi to ya sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana dakonsa saboda haka mun yi farin ciki mun kwana da farin ciki mun tashi da farin ciki kuma duk inda mumini yake a ko'ina yana farin ciki da wannan wanda kaga baya farin ciki da wannan to ya binciki zuciyarsa ya binciki zuciyarsa wani malami yake cewa magana ta shahara a tsakankanin malamai da marubuta cewa luhumul ulama'i masmuma naman malamai mai dafi ne kuma al'adar Allah wajen keta alfarmar duk wanda zai taba su sananniya ce yace to idan wannan ana maganar naman malamai ina kuma ga naman annabawa idan ana maganar annabawa ina kuma ga naman shugaban halitta duka kace zaka ci mutuncin sa kuma ka kwana lafiya saboda haka da ƙarshe dai muna godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wataala sannan muna godiya ga gwamnatin jihar Kano wadda ta jajirce ta tsaya ta ga cewa wannan shari'a ta zo har ƙarshe mu a gurin mu ta zo ƙarshe in ma wasu can za su je su yi ta shirman su je su ce mu dai ta zo ƙarshe saboda haka muna musu godiya musamman shi mai girma gwamna da bai shiga ya kawo wani cikas a ciki ba wanda inda ya ga dama zai iya kuma a yadda harkar siyasa take a kasan nan wani abu ne mai sauki a yi wannan amma dai ya kau da kai ya bar shari'a ta yi aikinta kuma shari'a ta ci gaba da aikinta har aka kai ƙarshe saboda muna godiya akan wannan haka nan shi kansa alƙali shi Sarki Ibrahim Yola da ya tsaya ya ga cewa shari'ar an yi ta ba tare da son zuciya ba kuma duk ya biya toshe masa duk wata kofa da zai iya kafa uzuri da ita har ya aka kai ga yin wannan hukuncin da ya faranta wa kowa shi ma Allah ya faranta masa Allah ya biya masa bukatunsa duniya da lahira sannan lauyoyin da suka tsaya suka jajirce ba tare da suna neman a biya su ba suna neman su ma su tashi cikin tawagar waɗanda suka ba wa annabi kariya a rayuwa su tasa su gan su tare da su Abubakar da Umar da Usman da Ali saboda haka su ma suka riƙe wuta aka yi ta fafatawa har aka kai ƙarshe Allah ya saka musu da alkhairi ƴan uwa da aka yi ta addu'a Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a mizani.
Amin.
Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen duk wani wanda zai ci mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ko cin mutuncin sunansa.
Amin.
Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace, Ubangiji ya ɗaukaka wannan addini.
Amin.
Ubangiji ya ba mu jajircewa akan tsayawa kan wannan addini namu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil-qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim innal ladhina yakfuruna biayatillahi lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq suke kashe annabawa ba bisa haƙƙi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil-qisti minan nasi suke kashe wadanda suke yin umarni da adalci daga cikin mutane Allah ce fabashshirhum bi'adhabin alim to kai musu albishir da azaba mai radadi ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wama lahum min nasirin wadannan sune wadanda ayyukansu suka rushe suka lalace a duniya da lahira kuma ba su da masu taimakon su ba su da mataimaka gabar farko innal ladina yakfuruna bi ayati llahi da gaba ta biyu wa yaqtuluna annabiyina bighayri haqq munfassarata min bayananta amma tashi akan gaba ta uku ko laifin su na uku shine wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas wadannan mutane Allah subhanahu wataala ya jira wadannan laifuka guda uku na farko kafircewa ayoyin Allah na biyu kashe annabawa ba bisa haƙƙi ba na uku wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist suke kashe wadanda suke umarni da adalci minan nasi daga cikin mutane wato suke kashe mutanen da suke yin umarni da kyakkyawan abu suke hana mummuna waɗanda ba annabawa ba alqistu shine adalci adalci a hukunci ko adalci a maganganu ko kuma adalci a ayyuka adalci a hukunce hukunci kamar yadda Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci ko kuma a maganganu da Allah subhanahu wataala ce idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku fade maganar adalci koda ko ta shafi waɗanda suke makusanta sannan adalci a cikin dukkan ayyuka da lamurra gaba daya inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci a cikin komai da komai wannan gaba tana nuna cewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani aiki ne na wajibi da Allah subhanahu wataala ya wajabta shi hatta ga al'ummomin da suka gabace mu ba gare mu kadai ba Allah subhanahu wataala ya nuna cewa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wata sifa ce ta musamman ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to kasancewar wannan sifa ta umarni da kyakkyawan abu da hari da mummuna ta fi bayyana a cikin wannan al'umma shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta sifa ta farko daga cikin sifofin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba haka ba umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan aiki ne da Allah ya wajabta shi akan dukkanin al'ummomin da suka gabata musamman al'ummar banu isra'il Allah subhanahu wataala yana cewa la'inal ladina kafaru min bani isra'il على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يكي تو ألا أن شيء بنو إسرائيل أبس هرشا النبي داود دا النبي إيسى دا مريم الله يكي وانن كما يافا رسبو دا سعبا دا سكي دا كما إرن إيتر إياكا دا سكشن سنعي Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin falu sun kasance ba sa hana juna mummunan aikin da suka aikata Allah ce labi sama kanu yafalu tirda abinda suka kasance suna aikatawa to kaga wannan yana nuna mana cewa Allah ya wajabta musu suma umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna amma ba su tsaya akan wannan aikin ba suka daina yi to ba ma suka ki ba har ma suka rika kashe waɗanda suka ce za su yi umarni da kyakkyawan aiki su hana mummuna daga cikin mabiya to wannan mummunan aiki ba ya tsakaita a kansu bane a kowane lokaci aka samu waɗanda za su rika kashe masu umarni da kyakkyawan abu to sun shiga cikin wannan albishir da azaba mai tsanani da Allah yake yi shi yasa zamu ga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibnu Asakir ya kawo a cikin tarihinsa da yanda ya karanta wannan ayar wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas sai yace alladhina ya'muruna bil qist minan nas ulatul adli Uthman wa darbuhu wadanda suke umarni da kyakkyawan abu ko suke umarni da adalci daga cikin mutane sune shugabanni na adalci su ce kamar Uthman da makamantansu sayyidina Uthman kowa ya sani cewa kashe shi aka yi kuma wanda suka kashe shi ba dan komai suka kashe shi ba sai dan gaskiyarsa da cewa sun tuhume shi da cewa yana zalunta su baya musu adalci zaka suka kashe shi to wannan sun shiga karkashin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas haka nan ibnu abi hatim ya fitar da riwaya ta hanyar sufyan ibnu uyayna yana cewa alladhina ya'muruna bil qist minan nas hum khulafa'ul anbiya waɗanda suke umarni adalci daga cikin mutane da Allah yake nufi anan sune halifofin annabawa wato sune malamai masu tsayawa da umarni kikkiawan abu da hana mummuna wannan aya har ila yau tana ƙara fito mana da cewa wato matsayin wanda yake tsaye da umarni da kikkiawan abu matsayi ne wanda yake bin matsayi na annabta daga annabawa a matsayi sai waɗanda suke tsaye da umarni da kikkiawan abu da hana mummuna waɗanda sune malamai na Allah wannan ayar ta nuna haka tunda cewa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil-qist min an-nas saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya gwama su tare da annabawa a wajen bayanin irin ta'addancin da ake musu dan ya nuna matsayin su kuma ya nuna mana cewa aikin da suke yi irin aikin annabawa ne kuma su ne alal haqiqa magada annabawa domin sun tsaya da wannan wajibi mai tsarki shine umarni da kikkiawan abu da hana mummuna domin idan ba su tsaya da wannan ba to ba su zama magadan annabawa ba indai ba su tsaya da umarni da kikkiawan abu da hana mummuna ba to wannan ba su cancanci gadan annabci ba Allah ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil-qist sai minan nasi aka ƙara da cewa minan nasi daga cikin mutane wannan dan aka ƙara fito maka da cewa mutanen nan suna kashe jinsin su ne mutane wato dan a ƙara fito maka da munin abin da suke a ka'ida ya kamata kowane jinsi ya ji sabo da jinsin sa ba ya ji ya kyamaci jinsin sa ba har ya kashe shi amma su jinsin su suke kashewa ba dan komai ba dan suna cewa ayi mai kyau a bar mara kyau maimakon su saba da su sai ma suke kashe su to wannan yana nuna maka cewa kisan da suke kisa ne kawai na ta'addanci ba kisa ne na haƙƙi ba Allah ce fa bashirhum bi azabin alim don haka kai musu albishir da azaba mai radadi albishir asali ana yin sa ne wato ana bada labarin wani abu ne mai faranta rai ce ayi wa wani albishir to abinda zai sa tsammani shine a gaya masa wani abu da zai faranta masa rai amma ba abinda zai munana masa ba don haka wanda za a bada labarin cewa azaba mai radadi tana jiransa wannan a halar hakika in aka kira wannan labarin da albishir to kaga tsokana ce dan a cusa masa haushi a cusa masa bakin ciki saboda ka sai aka kirawo abun da albishir kamar yadda Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kai wa munafikai albishir da cewa suna da azaba mai radadi saboda ka banu isra'ila bayan wato ƙaryar da suka rika yi ta cewa su ƴaƴan Allah ne masoya Allah ne saboda kawai suna jin su jinsi ne na banu Isra'ila kawai suka zama tsarkakakku suka rika cewa su ƴaƴan Allah ne ko masoya Allah ne ba dan wani aiki da suke mai kyau ba a aikin su ma ya kai mutuƙa ga muni domin sun zanto masu kashe annabawa sun zanto masu kashe waɗanda suke umarni da kikkiawan abu ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna cewa wannan soyayyar da suke cika baki suna da ita tsakanin su da ubangijinsu cewa yana son su to a gaya musu wannan soyayyar ba wani abu bace illa azaba mai radadi azaba mai radadi ce ce falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq to in ku masoyansa ne ƴaƴansa ne me yasa yake azabta ku saboda laifukan ku ku mutane ne daga cikin abin da Allah ya halitta saboda haka ba su da wani abu na jin daɗi a lahira face azaba mai radadi a nan duniya ma kuma za su gamu da azabar mai radadi domin al'amuransu duk za su taɓarɓare rayuwarsu ba za ta yi daɗi ba Allah ce ula'ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ula'ika waɗancan su ne waɗanda ayyukansu suka lalace a duniya da lahira wa malahum min nasirin kuma ba su da mataimaka an yi amfani da kalmar ula'ika dan a yi ishara zuwa ga cewa waɗannan da suke kafircewa annabawan Allah suke kashe annabawa suke kuma kafircewa ayyukan Allah suke kashe annabawa suke kashe masu umarni da kikkiawan abu masu hana mummuna ana nuna maka cewa sun kai matuka su wato sun yi nisa a bata sun yi nisa a bata shi yasa aka ce ulaika sun yi nisa a bata sun yi nisa a barna Allah ce habitat a'maluhum ayyukan su sun lalace a nan duniya ba za su taba amfana da waɗannan ayyuka nasu da suke yi a nan duniya ba domin ba za su samu yabo na mutane ba ba za su samu jinjina ta mutane ba mutane ba za su yaba musu ba sai dai mutane su soke su su la'ance su su yi Allah wadare da su haka nan a lahira ayyukan su sun lalace domin ba za su samu lahiran duk wani aiki da za su yi ba illa iyaka Ubangiji ya tanada musu wata ukuba mai radadi duk wani aiki ma da za su yi ko da zahirinsa mai kyau ne a nan duniya sakamakon waccan aika-aika da suka rika yi Allah ba zai karbi wannan ayyuka nasu ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shi zamu gabaci abinda suka aikata na aiki mu sanya shi kura a daidaitawa sallallahu alaihi wa sallam wa malahum min nasirin ba su da wasu mataimaka ba waɗanda za su taimaka musu su kare su daga azabar Allah so su ko su kwace su daga fushin Allah subhanahu wata'ala don haka anan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa musu wato sakamako iri guda uku wato mummunan sakamako iri uku akan abin da suke yi na kafircewa ayoyin Allah da kashe annabawan Allah da kuma kashe waɗanda suke umarni da kyakkyawan abu Ubangiji subhanahu wata'ala na farko ya nuna cewa dukkan wasu sababban wato wahala da azaba ya tabbata gare su saboda Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim saboda dukkan wata azaba mai radadi da wasu sabubbanta sun tattara a kansu sakamako na biyu shine Ubangiji subhanahu wata'ala zai hana musu amfani gaba daya daga dukkan wani abin da suke zaton zai amfane su ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala sakamako na uku zai lazimta musu wannan wahalar ta ci gaba da zama a cikin ta dindindin saboda ba za su samu masu taimaka musu ba ba wanda zai taimake su ya kawo musu dauki ko ya kwace su daga wannan azabar saboda ko yaushe za su ci gaba da zama wannan azabar shi yasa cewa malahum min nasirin za mu ga cewa sai abubuwa guda uku Allah ya faɗa da laifukansu kowane laifi kuma ya fuskantar masa da wani sakamako mummuna da ya dace da laifin Allah subhanahu wata'ala ya ambaci laifukan su guda uku na farko al-kufru bi ayatillah wa yakfuruna bi ayati allazina yakfuruna bi ayatillah waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah kafircewa ayoyin Allah sakamakon sa fa bashirhum bi azabin alim azaba mai radadi saboda girman abin da suke yi sannan na biyu kashe annabawan Allah shi kuma habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ayyukan su a duniya da lahira duk sun lalace saboda haka za su yi rayuwa kaskantacciya a nan duniya za a yaƙe su wani lokaci a kashe su wani lokaci a kama su bayi wani lokaci a kama dukiyarsu ta zama ganima a lahira kuma su fuskanci azaba mai radadi ayyukan su gaba ɗaya ba za su cece su ba sannan kashe allazina ya'muruna bil qist minan nas masu umarni da kyakkyawan abu su kuma za a fuskance su da azabar wa malahum min nasiri ba za su samu mataimaka ba kamar yanda waɗannan masu umarni kyakkyawan abu suka rasa waɗanda za su kwace su a hannunsu har ta kai sun kashe su to su ma a lahira in suka shiga hannun Ubangiji suka shiga azabar Allah ba za su samu masu kwace su ba kaga aljaza'u min jinsil amali irin yadda waɗannan suka rasa masu kwace su har ta kai sun kashe su to su ma a lahira babu wanda zai kawo musu dauki har ya kwace su daga azabar Allah saboda haka kaga kowane laifi ɗaya daga cikin laifukan nan guda uku ya samu sakamako daidai irinsa daga cikin sakamakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu a ranar gobe kiyama sannan Allah ya ce alam tara
ila alladhina utu nasiban min من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أشيء baka ga waɗannan da aka ba su wani kaso na ilimin littafi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum sai wani bangare daga cikin su ya juya baya wahum mu'ridun alhalin suna bijirewa zalika bi annahum haka ta faru da su saboda sun وبأنهم سبول للسوس قالوا سنأتي وقوكم سنتي لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وتاب ذات شافيم وبسيئن قانكي كردقبو وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أبين دسكي كريكرا أدين سو يارو ندسو أنام وانا آية تنا لدي آية لتقباتا وانا الله سبحانه وتعالى يبينا saurin kan waɗannan mutane da ake ta kiran su zuwa ga addinin Allah suna bujurewa wanda annabi Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabin sa cewa in suka ci gaba da baka jayayya ta ba gaira ba dalili ka rabu da su fa in hajuka fa qul aslamtu wajhiya lillah to anan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayyana irin yadda saurin kan nasu yake yayin da ake kiran su zuwa ga littafin Allah wanda littafin da suke riya cewa sun yi imani da shi shine at-taura amma kuma su ci gaba da tsaurin kai da taurin kai su kiyarda a yi musu hukunci da at-taurar da suke cewa sun yarda da ita kaga wanda ce wato shine kaiwa matuka ga taurin kai da tsaurin kai da rashin karbar hujja da dalili idan sun ce ba su yarda da alqur'ani bane saboda ba su yarda da annabin da aka ba wa qur'ani ba to at-taura ba ita ce littafin da Allah ya ba wa annabi Musa ba me yasa shi ma za su taurare idan aka ce su zo ayi hujja da at-taura din akan abin da suke yi mara kyau Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min al-kitabi ashe baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na ilimin littafi anan istifham ne littaji wato tambaya ce ba ta neman ansa ba tambaya ce ta nuna mamakin yanayin halin da suke ciki waɗannan mutane akwai lamari akwai mamaki a lamarinsu baka gani ba anan ru'ya ce ilmiya yana yiwa ta zama ru'ya basariya wato baka san irin wannan al'amari nasu ba ko kuma ma zama ru'ya basariya wato baka gani ba yadda suke nuna maka a kirata ru'ya ilmiya a ammu zai fi gamewa saboda ana bayanin halinsu ne wato baka san irin wannan halin nasu ba waɗannan yahudawa da Allah subhanahu wataala ya ba su kaso mai yawa na ilimin at-taura domin at-taura ita ce mafi girman littafi bayan alqur'ani da Allah ya saukar babu wani littafi da ya kai at-taura dauke da shari'a bayan littafin Allah alqur'ani Allah ya ce qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u kace ku kawo wani littafi daga Allah ahda minhuma wanda yafi alqur'ani da at-taura shari'a ana babu wani littafi da ya kai shari'ar da take cikin alqur'ani da kuma wanda take cikin at-taura kusa mu ga alqur'ani sautari yana gwama waɗannan littattafai yana ambatan su tare a faɗi alqur'ani kuma a faɗi at-taura Allah ya ce yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiran su zuwa ga littafin Allah don yayi hukunci tsakanin su littafin Allah anan akwai magana guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin at-taura littafin Allah anan ana nufin at-taura wannan shine abin da Ibnu Jarir ya rinjayar cikin maganganu biyu da ya hikaito cewa littafin Allah da ake kiran su zuwa gare shi anan shine At-Taura ana kiran su domin su zo a hukunta At-Taura din da suka yarda da ita domin ai sun yarda At-Taura gaskiya ce sun yarda Annabi Musa gaskiya ne saboda su dauko At-Taura din a karanta qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da At-Taurar a karanta in dai gaskiya kuke saboda su karan kansu ba su yarda su yi aiki da abin da yake cikin At-Taura ba akwai hadisin Abdullahi dan Umar a cikin sahihaini da yake cewa Yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka gaya masa cewa akwai wata mace da wani namiji daga cikin su da ya suka yi zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to wani irin hukunci kuka samu a cikin littafin At-Taura dangane da rajmu wato dangane da jefe wanda ya yi zina sai suka ce a su ba jefewa suka sani ba abinda aka ce a cikin At-Taura shine a kunyata su a yi musu bulala ma'ana a fito da su gaban jama'a a nuna wa mutane ga wani da wani da sun yi zina sana yi musu bulala su abinda suka karanta Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin malaman su ne ba Yahudi ne ya musulunta yana gurin sai ya ce ya Rasulullahi ƙarya suke maka akwai ayar rajmu akwai ayar jefa mazinata a cikin At-Taura naka sai aka ce aje a dauko At-Taura aka dauko At-Taura aka bude sai ɗaya daga cikin wato malaman su sai ya rika sa dan yatsan sai yana rufe ayar yana karanta abin da yake sama da abin da yake kasa amma ya danna ayar wai kada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya karanta sama sai ya dawo ya karanta kasa sai Abdullahi dan Abdullahi ibn Salam sai ya ce da shi daga hannunka dauki hannunka yana daga hannunsa sai ga ayar rajamu qaro-qaro suna ganinta suka ce sadaqa ya Muhammad gaskiya ya faɗa akwai ayar rajimu akwai ayar jefa mazinata Annabi ya ce to aje a jefe su to kaga anan yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana neman su zo littafin Allah da suka yarda da shi ne At-Taura din yayi hukunci tsakanin su amma sun bai ta wallahi fariqun minhum muridu amma ga wasu suna juya baya suna kokarin su bijire wa shari'ar Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai suka ce kitabullahi ana da nufin alqur'anin shi kansa ana kiran su zuwa su yi imani da alqur'ani su karbi shari'arsa amma suna bijirewa cikin malaman da suka faɗi wannan akwai Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj da kuma Qatada ibn Da'amah as-Sadusi Allah ce yud'auna ana kiran su kamar da cewa bani Isra'il ya ahli alkitab qul ya ayyuhal ladina hadu alqur'ani yana ta kiran su su zo su rungume hukuncin Allah mai kiran nasu shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wani wanda yake irin da awasa har ranar alkiyama ta tashi yana kiran waɗannan ahli kitabi cewa su zo ga littafin Allah su yadda da abinda littafan su suka tabbatar na bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallama su yi imani da shi Allah ta ce liyahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su wasu sun ce mai hukuncin shine Allah wasu kuma suka ce liyahkuma ay liyahkuma alkitab dan shi wannan littafin yayi hukunci tsakanin su domin abinda littafin zai yi hukunci da shi shine hukuncin Allah idan littafin ya nuna ga hukunci to magana Allah ne subhanahu wataala ya bayyana ta shi yayi bayani yayi hukunci ya bayyana gaskiya ya bayyana ƙarya saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su don haka su zo a hukunta littafin Allah a hukunta abinda suka yarda da shi na At-Taura za a tabbatar da cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci gaskiya ne kuma shi annabin gaskiya ne Ad-Dahhak ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yana cewa Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zanto hukunci tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai alqur'ani yayi hukunci cewa da yahudi da nasara dukkanin su ba akan shari'a suke ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo da shari'a don haka sai suka bijire ma wannan hukunci na Allah haka ne Imam At-Tabari da Ibn al-Munzir sun fitar da riwaya daga Qatada yana cewa waɗannan makiya Allah Yahudawa an kirawo su zuwa ga littafin Allah don yayi hukunci tsakanin su kuma su zo su yi imani su yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci tsakanin su domin ai suna samun sa يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سنة جنن النبي أربوتشي أشكل التاف سنة التوراة الإنجيلة شو أكو النبي إن ذا أيقوا ذلك أمر تسو إذا كاون أبو يهنا سمونا كم يهلا تامسو أبو بند سكي دا أي حرام تامسو أبو بند سكي كذا سنة كرنت تونا تسوو الأوكل التاف الناس أروبا جنزاء قول النسيه فينا النبي صلى الله عليه وسلم سيك قسم بعد ثم يتولى فريق منهم وهم واردون sai wani bangare daga cikin su ba da baya suna masu bijirewa at-tawalli bil abdan wal i'rad kuma bil qulub suna bijirewa da gangar jikin su yayin da ake kiran su sai su juya baya su tafiye su i'rad kuma bijirewa shine bijirewa ta zuci juya baya da gangar jiki bijirewa kuma da zuciya shine wahum mu'ridun suna bijirewa da zukatan su saboda haka mutumin da zai bijire da zuciyarsa kaga babu wata fa'ida kenan tare da shi idan wanda ya juya baya ya tafi watakila zaka yi tsammanin zai dawo watakila in ya tafi zai iya komowa amma inda zuciyarsa ya bijire maka to shikenan wannan baka tsammanin zai dawo to Allah subhanahu wataala ya hada musu gaba daya cewa duka biyin suke yi suna bijirewa da gangar jikin su su juya baya su tafi su sanan zuciyarsu ma suna bijirewa da ita basu yadda su dawo su kawo hankalin su ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ballantana su saurari abin da yake faɗa musu da kalmar tawalli da al-i'rad kalmomi ne guda biyu waɗanda suke da ma'ana iri daya sai dai idan suka hadu to at-tawalli yana nufin da gangar jiki al-i'rad kuma yana nufin da zuciya amma idan ɗaya aka ambata banda daya to kowace aka ambata tana daukan ma'anar ɗayar in tawalli aka ambata ba a faɗi al-i'rad ba to ya kunshi bijirewa da gangar jiki da kuma bijirewa da zuciya haka nan idan al-i'rad aka ambata ba a faɗi tawalli ba to shi ma ya kunshi bijirewa da gangar jiki da kuma bijirewa da zuciya anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya ce sun bai tawalla fariqum minhum wasu daga cikin su wata kungiya daga cikin su zasu juya baya wannan yana nuna maka cewa ba duka yahudu bane suke bijirewa kiran Allah laisu sawa lace ba duka suke zama daidai ba a cikin su akwai mutanen kirki irin su Abdullahi ibn Salam din da kai gama maganar sa anan da irin su Zaid ibn Sa'na da shi ma bai yahudi ne da ire-iren su wadanda suka yi musulunta suka yarda da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce laisu sawa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وانا آياتنا تكون وانا سورة وما ذا مضو تفسير تننقب وبنجي سبحانه وتعالى عبارة العبارة شوى بعدك أهل الكتاب سكتار سكزم الهباء لقشكين سأقوي متانين ولي ولن سكي بوتر الله لقشكيه sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummuna kuma ana rigegeniya da su wajen aikata alkhairi Allah ce waɗannan suna daga cikin mutanen ƙware anan ubangiji subhanahu wataala yana mana hannunka mai sanda ne da ishara kada mu zamo irin su mu ma mu cancanci irin suka da ikuba da Allah ya tanadar wa irin masu irin aikin su kada mu bujire wa kiran Allah da manzansa zuwa ga hukunci da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanar da zarar muka ji ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wani hukunci ko Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani hukunci to mu miƙa wuya mu ce mun ji mun bi inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ce maganar mu'minai kawai ita ce yayin da aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa dan yayi hukunci tsakanin su an ya kulu sami'na wa ata'na su ce mun ji mun bi Allah ce to waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin su lokaci yayi abinda muka faɗa na dai da Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh